sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da shirye-shiryen sa daga ofishin muryar Amurka na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25, kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen Hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Suleiman Muni Barma ne ke jin ragamar wannan shiri na musamman. Yau saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa, ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu dake birnin Washington DC, za mu kawo muku shiri na musamman ne daga ofishin mu dake nan birnin Yamai. A cikin shirin za ku ji yadda al'ummar musulmi a jihar Adamawan Najeriya ke shirye-shiryen azumin Ramadan, yayin da a jamhuriyar Nijar kafafen labarai masu zaman kansu suka koka a game da matsin tattalin arzikin da suke fuskanta sanadiyar annobar cutar corona. Haka kuma muna dauke da shirin na kasa ba kasawa ba, sannan za a ji sharhin jaridan Ghana. To amma kafin waɗannan, sai mun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Musulmi a fadin duniya na shirye-shiryen shiga watan Ramadan, watan ibada da sadaukarwa da sadaka wanda ake sa ran farawa da zarar an ga wata. Kamar yadda duk lokutan bazara sauran manyan addinai nan biyu ke bukukuwan su, kamar bikin Easter da Krista ke yi da kuma bikin Passover na Yahudawa, cutar coronavirus za ta tilasta musulmi su yi babbar sadaukarwa da ba su taɓa yi ba a wannan shekara. Yayin da ba za a iya cewa azumin Ramadan na wannan shekarar 2020 ba za a yi shi cikin farin ciki ba, na wannan shekarar zai zo da bambanci. Lokacin azumin Ramadan, yawancin masu ibada kan yi jami'i wajen yin salloli tare kafada da kafada. Jiya Laraba, shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce yawancin annobar coronavirus a Turai a tabakinsa da alamu ta fara lafawa. To amma ya gargadin cewa wannan cuta za ta kasance da mu zuwa wani lokaci mai tsawo. Lokacin da yake gudanar da taron manema labarai da yakan yi kullum a Geneva game da cutar COVID-19, Tedros Adhanom Ghebreyesus ya nemi aitaka tsantsan da cewa yawancin kasashe har yanzu suna mataki na farko na annobar. Su kuma da annobar ta fara afka musu, yanzu sun fara ganin cutar na fara dawowa. Tedros ya ce dokar hana fita da sauran matakan bayar da tazara sun taimaka wajen shawo kan yaduwar cutar a kasashe masu yawa. Sai dai kuma jin dadin shawo kan annobar shine babban hatsarin da za a iya fuskanta. Jiya Laraba, wasu manyan jami'an tsaron Amurka sun ce ya kamata fa kasar Iran ta fahimci sakon shugaban Amurka Donald Trump gare ta dalla-dalla. Suna masu kare sakon shugaban kasa na baya-bayan nan wanda ya tura ta kafar sada zumunta zuwa ga gwamnatin Iran. Da safiyar jiya Laraba ne ya aika da sakon Twitter kan cewa ya baiwa sojojin ruwa umarnin harbo tare da lalata duk wasu kananan jiragen ruwan Iran masu bindiga muddin suka takali jiragen Amurka a teku. Ga alama dai sakon na Twitter a martani ne na kai tsaye kan abin da ya faru a makon da ya gabata, lokacin da wasu kananan jiragen ruwan Iran suka yi ta takalla jiragen ruwan Amurka, inda wasu daga cikin jiragen suka kusanci jiragen Amurka da tazarin mita 10 a tekun Arabiya. Amurka na zargin kasar China da yin amfani da halin da ake ciki na annobar COVID-19 wajen kara kaimin ayyukan sojinta a kusa da Taiwan da kuma tekun kudancin China. Amurka da kakkausar murya ta yi Allah wadai da zaluncin China, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo jiya Laraba. Gabannin taron da aka yi tsakanin Amurka da ministocin kungiyar kasashen kudu maso gabashin yankin Asiya, Pompeo ya kara da cewa haka kuma muna ganin yadda China ke amfani da karfin soji wajen matsawa Taiwan lamba da sauran makwabtanta da ke tekun kudancin China, har ma ta kai ga nutsar da wani jirgin kamun kifi na kasar Vietnam. Muna fatan sauran kasashe za su tuhume su da laifin da suka aikata, abin da ya faɗi kenan ƴan sojoji kafin a fara taron ministocin. Jiya Laraba, sabon shugaban ƴan adawa a majalisar Birtaniya ya zargi gwamnati da yin tafiyar hawainiya a kowane bangare na tunkarar annobar COVID-19. Sabon shugaban na jam'iyyar adawa Keir Starmer ya yi wannan kalaman ne lokacin wani zaman majalisar, inda rabin ƴan majalisar suka bayyana ta'allan bidiyo, waɗanda suka bayyana a zahiri kuwa sun baiwa kansu tazara. Akwai abin da ba daidai ba a cewar Starmer, ya ƙara da cewa gwamnatin Birtaniya ta yi jan kafa wajen kafa dokar hana fita. Haka ma akan gwaji ta kuma yi jan kafa wajen samar da kayayyakin kariya. Yanzu kuma tana jan kafa wajen karɓar tallafin da kamfanoni masu zaman kansu suke samarwa. Daga ƙarshe kasuwar hannayen jarin Amurka ta dan farfado jiya Laraba bayan kwashe kwanaki biyu a jere tana faduwa biyo bayan daidaituwa da farashin danyen mai yayi da kuma ƙarin tallafin gwamnati. Hannun jarin Dow Jones ya yi sama da kashi 2 cikin 100 ce kuma S&P 500 ya rufe ranar ne da samun kashi 2.3 cikin 100. Sai kuma Nasdaq da ta cira da ƙarin kashi 2.8 cikin 100. Kasuwannin yankin Turai ma sun farfado a jiya Laraba.
Madalla yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. A yanda al'ummar musulmi a kasashe daban-daban ke shirye-shiryen soma azumin watan Ramadan, wasu mazauna jihar Adamawa a yankin Arewa maso gabasin Najeriya sun koka a game da halin kuncin rayuwar da suke ciki sanadiyar tafiyar hawainiyar da ake fuskanta a harkokin yau da kullum. Wakilin muryar Amurka a jihohin Taraba da Adamawa Ibrahim Abdul Aziz ya aika mana wannan rahoto.
Ba kamar shekarun baya ba, abu na fa'azumi na ko zuwa ne a wani mawuyacin hali sakamakon annobar cutar coronavirus mai lakabin COVID-19 wanda yanzu tuni ta addabi duniya. To wai koya azumi ya zo wa talaka ɗan raba naka wadata mu ga ya tabakin wasu a jiyan Adama da Taraba.
Sunana Bashir Bakari. A gaskiya wannan abu yana daga mana hankali sosai saboda ba wani tallafi da gwamnatin jiya ko gwamnatin tarayya da ya zo mana, kuma kaga watan azumi ne wanda wata ne na ibada wanda mutane suke samun sukuni su yi ibada. Kaga yanzu hankalin mu bai kwanta ba saboda ga muna fargaban wannan ciwo, ga kuma ba komai ba kuɗi saboda ba wani abu, tunda ai sai ka fita ka nema ne, kuma yanzu kaga an kulle ko ina ba harka baya tafiya.
Sunana Malam Sani. To cuta ne wanda ta riga watan azumi zuwa, kuma ba taba tunanin hakan zai zo ya kasance ba. Hakikanin gaskiya dai mutane da ba wani shiri da suka yi mana shiri na azumin nan. To mu kira da muke yi shine gwamnati da masu hannu da shuni su tashi su tsaya su ga abin da ya kamata su yi.
Assalamu alaikum. Ni sunana Yahaya, wanda aka fi sani na da Yahaya Taylor. Sana'ana shine dinki. Game da watan azumi babu wani abin da muka shirya don ba abin da yake kasa. Farko dai shine duk wani tailor idan wannan wata ya zo yana farin ciki da ganin wannan watan domin mutane suna hidiman dinke-dinke da sauransu. Wanda a yanzu wannan matsalan din ta kai cewa ba wanda yake iya fita ma billanta na yazo gudun kare tunanin zai kawo ma dinki. A cuta ta COVID-19 mu ne ma ta shafa sosai domin duk wanda kake tunanin zai dauko kaya yazo ya ma da shi ko gonjo ne ka rage masa zai ce ai ma gonjo yanzu an daina yayinta domin ana tunanin akwai ciwo a jikinta. Kai ma an hana ka tabawa, sannan kuma shi wanda zai so an hana shi ma ya siya billanta na yazo da ita.
Ya mako zuwa yanzu tuni kungiyoyi da kuma shugabannin addini ke ci gaba da shirye-shiryen watan azumi, inda ku har wasu ma suka dakatar da tafsirin azumin bana. Dr. Hafiz Said na kuwa cikin shugabannin kungiyoyin addini a Najeriya ya kuwa bayyana irin matakan ma da suka dauka a bana.
Dr. Hafiz Muhammad Said daga cibiyar mu Haidar Center for Islamic Propagation game da tafsirin Qur'ani wannan shekarar saboda yanayi da kuma dokoki na haduwar mutane jama'a da yawa. Za mu gabatar da shi amma sai ni amfani da shi wajen sashi media domin mutane su saurara, kuma idan Allah ya hore mana to za mu yi kokari mu ga ya shiga gidan radio daban-daban ko kuma guda daya daidai gurgudan yanda aka samu hali, domin ganin an yada shi an ilmantar da mutane. Wannan shi ne abin da za mu yi saboda tara mutane matsala ne sosai bisa la'akari da halin da ake ciki a ƙasa da kuma duniya baki daya. Allah ya yi mana wannan bala'i baki daya. Sannan kuma zan so jan hankalin masu hannu da shuni masu yalwa wannan shekarar ta musamman ce su tausayawa talakawa su ba da gudunmawa sosai da yanayi da shi kuma karancin zirga-zirga ga rufe kasuwanni da sauran matsaloli masu yawan gaske. Wannan lokaci ne wanda yake za su yi gukuri wajen siyan aljanna da samun lada da kuma neman kusanci da Ubangiji. Wannan shi ne kuma fi kyawun aiki a wannan shekara.
Koma da menene fata ko shi ne Allah sa ya azumi cikin koshin lafiya. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola. a Najeriya.
Madalla, muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne daga nan ofishinmu na Yemai a sanadin wasu matsalolin da ake fuskanta a babbar tasharmu da ke birnin Washington DC. Duk da gudunmuwar da suke bayarwa wajen yaƙi da cutar coronavirus ta hanyar shirye-shiryen wayar da kan al'umma, shugabannin wasu gidajen rediyoyi masu zaman kansu a birnin Kwanni sun koka a game da rashin samun wani tallafin hukuma da zai ba su damar cike gifin da wannan annoba ta haddasa wa harkokinsu. Abinda suka ce idan ba a yi wani abu a kansa ba zai iya janyo tsayawar al'amura, kamar yadda za a ji a wannan rahoto na musamman da wakilin sashen Hausa a Kwanni Haruna Mamman Bako ya haɗa mana.
Sanadiyar annobar cutar gama duniya ta coronavirus ko COVID-19, kafafen yaɗa labarai masu zaman kanunsu na da kullewa kuma rugujewa a jamhuriyar Nijar saboda ba sanarwoyi na suna, aure, koma mutuwa, ko taro na hukuma ko na ƙungiyoyi ko na siyasa, ko tarukan ƙarawa juna sani ko na faɗakarwa cewa da atelier ko seminar a Faransance. Sanadiyar hanawa da hukumomin suka yi don daƙile yaduwar cutar coronavirus, in ji Gambo Adamu, daraktan gidan rediyo amfani birnin Kwanni.
Kawai sai ku buɗa da safe ku sha huta, da dare ku rufe goyo ku zo ku buɗe, ba abun da ke shigowa, musamman kasan bunƙasa tattalin arzikin Niger ya danganci Yemai. To Yemai ba shiga ba fita, ba abun da ke shigowa, haka muke zanne gudan wuni kawai. Sannan ga tsadar huta, abun babu kama hannu yaro. Ita Niger ba ta san ko kai ciniki ko kai ciniki, ita in lokaci biyanta za ka yi, to kaji cikin matsalar da kafafen watsa labarai suke, inda aka tafi a haka to ƙarshen ta murfa.
Rayuwar kawoyin yaɗa labarai masu zaman kanunsu a cikin wannan yanayin na cutar COVID-19 ta kasance rai kukwai mutu kukwai, kamar yanda Dauda Kaka, daraktan rediyo sarauniya birnin Kwanni, ya mini cikakken bayani.
Ba abin da muke yi, babu wani taro na ƙara ma juna sani, babu wani horo da ake badawa inda za mu samu ɗan kuɗaɗen mu na biyan bakawcin mu na gidan rediyoyi. Komai ya tsaye kakkak, babu shi, babu sanarwa. Biki yanzu ba a taro, mutuwa ba a taro, aure ba a taro. To nan ne ake samu ayi ɗan wani sarrafa ko wani abu a kawo gidan rediyo, samu ɗan abin da za a yi in wuta mutu biya albashi ya biya wuta ya biya haya. Kai ma bugu da yanzu ma'aikata haraji yanzu ta ma sha mu kai saboda ni, saboda a kodo shi a kawo takarda takaza 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 muku ba musu. Kai mu a halin yanzu wuta ma ba ka biya gidan rediyon ka, ba ka biya haya, wallahi da cikin wutan ga na biyu da aka kawo mu yin tsaye miki.
A nasu bangaren Asumu Musa Arzika Muƙaddar shin general director cewa da mataimakin mai mallakar gidan radio Niyya FM na birnin Kwanni ya ce wannan lamarin da zaran gwamnati bata gaugota kaiwa kawoshin yaɗa labarai masu zaman kanunsu tallafi ba, to ba nesa ake ga wacewar su ba ko su kulle sai illa masha Allahu.
Na daidai ba mu iya mu ce mu biya kudin huta, ba mu iya mu ce mu biya kudin ma'aikata, balantana akwai takardu waɗanda muke aiki da su, kayayyaki waɗanda muke da aiki da su, ya za mu yi mu ya zamanto mun tana da waɗannan kuɗaɗe waɗanda zamu yi wannan aikin? Kun ga kenan sai dai mu ruhi. Ga kuma abin da ya shahi empu arashi, idan ba mu samu komi to ya zamu yi? Tun daga shi su kansu lokaci duka ba mu san iya kacin kuɗaɗen da muke su bawa ba, to gashi abubuwan sun tsaya wuri guda. Kuma tallafi muna jiran shi daga gaggawa, inda akwai shi wannan tallafi ya zo mana daga gaggawa. Idan wannan tallafi bai zo mana daga gaggawa ba, gaskiya aka sa dan lokaci kaɗan, wata ɗaya wata biyu, gaskiya sai dai mu ruhi. Wannan tallace-tallace duka da muke sawa muna kawo namu tallafi ne, saboda a matsayinmu na 'yan ƙasa dole mu kawo namu tallafi.
Wannan lamarin na coronavirus ya abuka gidajen radio kan masu zaman kanunsu da ke cikin ƙasar ta jamhuriyar Nijar cikin matsanancin rashin samun wata kafa ta shigowar kuɗaɗe a halin yanzu, saboda dakatawar harakokin yau da kullum da suka haɗa musamman da kasuwanci da rashin yin kai da kawowa kamar yanda aka saba a can baya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Haruna Mamman Bako, kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. A yayin da kasashen Afirka suka yi wa kasar China ca saboda zargin 'yan kasar ta da wulakanta baki 'yan Afirka, wata 'yar Najeriya jami'a a cibiyar Star Times Media da ke birnin Beijing, Hajiya Fatima Uwar Jibril, ta bayyana cewa wannan batu na bukatar dubawa a bisa la'akari da bambancin ɗabi'un rayuwa da ke tsakanin 'yan China da baki 'yan Afirka, kamar yadda za a ji a ci gaban hirarsu da Ibrahim Ka'almasi Garba.
su as far as they are concerned, idan kai ba sine ne kai ba sine ne babu maganan ni dan yankin kaza ni dan kabi babu ba kaman mu ba da zaka ce ni ba haushe ni ba yarbe ni inyamiri ni ijoni no discipline ba mu da discipline to kaga abinda mutumin nan yayi shi ya kai ga aka zo aka kafa doka ma kawai aka zo aka fara mamaya ya kai da har wasu ƴan Afrika ina wani chat room suka ce wai dan Najeriya ya ja ana musu wulakanci to ya zaka yi tunda ka san namu ne dan Najeriya mu ne zai zauna a China shekara 4-5 baya da takaddu ni na gani da ido na ka gani ina magana ne a matsayin ni wanda na gani ba wani ya gaya mun ba kuma bana magana a madadin kowa ba wani kungiyan ƴan Najeriya ko kungiyan ko ƴan no ni da ido na ɗan Najeriya ya sauka yana zama a ƙasar nan 4 years babu takarda na je zan yi renew passport ya gani nan muka hadu yace min ga kabilar shi amma an haife shi a Sariya nace ai in muna waje duka ɗaya ne in mun je gida ne muke rashin kunya muke bambanta junan mu kai me kazo yi yace shi ma zai passport nashi ya bata tun yau shi yace shekara 4 nace mene shekara 4 ko kwana 4 ko sati 4 yace shekara 4
ya suke zama na lokaci mai tsawo haka ba tare da an dago su ba
abinda suke yi in sun sauka daidai visa page din sai su yanke sai su laminator suna rike da shi kamar ID card idan ba dan Najeriya ba babu wanda ke da irin wannan karfin halin
lalle kam
muka je embassy ne muka yi magana nan da na akai duk abin da za a yi aka ce in je a yi min senator shi wannan ba ku yi magana shi saka ta hajiya je ki wannan mun riga mun saba ganin su za mu tura su ran sanda ne kawai a kulle shi shi wata daya a maida shi gida wai haka take sai su zo su zauna su yi shekara 4-5 sai sun gama duk wannan zama suna kuya suna zuwa har kauyukan da ba lantarki su kwana can su kuya can kuma syndicate ne suna da bala'in connection duk randa ƴan sanda za su zo mamaye har nan beje in muka je salon in ƴan sanda za su zo mamaye sai ka nemi su ka rasa ta ba za ka ga kowa ba a nan China ne za ka zo ka ce wai ka zo kai hustling rabin su ba su da takardu cikakke rabin su kuma ba su da aiki tantece sun zo ne kawai suna hustling a China wai ake hustling za ka ga mutum yana yawo da trolley na abinci ya yi girki ne abincin Afirka yana yawo duk inda yasa akwai kungiyar Afirka yana kai musu to garma gwanjo din sun riga suna neman fikaka gida sun dame su so an cika musu ciki ne kawai suka ce bari su yi mai gaba daya su suna da da'ansu suna da tsarinsu in suka bar namu za mu bata musu mu ba a iya kwaban mu ba mu ba a kwabe mu ba tunda mu a kasar mu zamu iya fitowa mu zagi shugaban kasa mu zagi gwamnati aka ce mana democracy su kan suna yi wanda ya tafi da tsarin tunanin mutanen su akwai da'a akwai biyayya dole ka bi hukuma mu kuma mun zo komai mu bata mutanen mu in ka gaban nan da mutanen mu suke yi wallahi wani wuri idan ka je sai ka boye passport dinka wannan abin da ya faru sai da nayi contact the embassy nace I hope we are safe ba wani abu suka ce ba komai kin san cewa wata rahajiya wani abu ma ana exaggerating quite alright an yi mana ba daidai ba amma mu ma fa mun tsokana nace muna ma kan tsokana nace ai muna kan tsokana wallahi muna kan tsokana kuma idan mu ma gwamnatin mu bata yi da gaske ta fara daidaita mana zama ba abinda zamu yi ba kadan ba kaga kaman sunan yanzu ya kai shekara kusan 5 da ake ta shiri cewa za a rage hatta dalibai za su rage bada chances ba mutanen mu su zo in dai a baka visa ne yanzu mutane da yawa sun dade suna neman visa babu su a zo nan China in dai ba kana kasuwanci direct da kamfanin su ba
kada a shafa dai muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne daga nan yamai a dalilin matsalar cutar coronavirus da ta tilasta rufe wasu sassa na headquarter mu da ke can birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
nakasa
ba kasawa ba jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan irin gudunmuwar da na kasa suke bayarwa a harkokin ci gaban al'umma a kasashe masu tasowa a makon da ya gabata shirin ya samu bakuncin wani matashin jihar Plateau da ke karamar hukumar Jos ta Arewa jakadan zaman lafiya Abdullahi Ismail mai inkiya Abdullahi Rocky Boy wanne ainihin sa direba ne amma kuma ya rasa kafa a sanadiyar hatsarin mota. To a yau shirin zai dora daga inda muka tsaya a satin da ya wuce. Ga da yadda ta kaya a tantaunawar da suka yi da wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji.
Akwai makarantu wato musamman na kula da na kasassu a nan jihar Plateau, na san akwai na gwamnati a Basa, akwai a can Gindiri. Kana ziyartar waɗannan makarantu, ya kake ganin wato yanda suke tafiyar da aiki musamman game da na kasassu?
To alhamdulillah, na ji dadin wannan abin da kika mun. Allah saka ma barista Ayuba Gurfa Burki Gufuwan da alkhairi, shi ya fara introducing dina raka shi wannan guri dan raka shi wannan makarantan. Baran manta ba deputy governor na gurin, akwai ƴan majalisin da suka yi alƙawarin matras katifa, akwai wanda suka yi alƙawarin kudi a gurin, amma zan iya gaya miki akwai wanda ba su iya cika alƙawarin su ba, akwai wanda kuma sun ma bar mulkin da suna kan mulkin ba su cika alƙawarin su a wannan makarantan ba. A lokacin Mr. Ayuba ya kai musu kayan abinci, ya kai musu sigadaje a wannan makarantan da kayan sawa, abin da na gani ya daga mun hankali, sai na gane School of Dev na Basa muna da school wanda ya kamata duk wani mai nakasa ya zama ya ce wannan makarantar, wanda na Gindiri ban taba zuwa ba, amma abin da na gani a nan gaskiyar magana ana kokari. Mr. Ayuba ya renovate school din.
To an kai magana Ayuba, wato mutum ne da karan kanshi, ba wai a ce hukuma ba, tunda makarantar ta hukuma ne, kana ga kamar shi yayi kokari, amma gwamnati wato ya kamata ta kara azama ne wajen samar da kayayyakin more rayuwa a makarantar.
Gaskiyar magana kenan, Mr. Ayuba ya iyana shi, gwamna ma ko kuma gwamnati ma su zo su iyana su. Wannan gwamnan ina da yakini a kansa, gwamna ne na zaman lafiya, gwamna ne wanda ya ce yana yi da na kasassu, kuma mun shaida ga haka. Tunda na kasashe zai iya zuwa Jerusalem, gwamna ne ya bashi, na kasashe zai iya zuwa Saudi Arabia wato Makka kenan, gwamna ne ya bashi. In ba soyayya da kauna, ai gwamna ba zai iya biya musu wannan gurin ba. To dan haka ina kira da shi ya waiwaya baya School of Dev. Ni Abdullahi Roki Boy na sha kira akan School of Dev na Basa, saboda menene ina shiga makarantar, ina kallon abin da yake faruwa a wannan makaranta. To dan haka ina so yayi kokari ya sa hannu, saboda wayannan masu na kasance suna da baba a jihar Plateau, suna da ƴan uwa a jihar Plateau, kuma jihar Plateau na san su, ba ta kyamar su.
Kuna da kungiya wato na mutanen da ke da dan nakasa?
Muna da shi, amma mu muna karkashin Disabled Rights Commission ne na gwamnati kenan, wanda Lalu yake jagorantar mu. Amma a nan cikin kwaren Galinzo akwai sarkin guragu, har office yana da shi sarkin guragu. Yawancin baki in suka zo a office din akwai wanda suke kwana, akwai kuma wanda duk abin da za su yi suna yi a wannan office din.
Me kuke tattaunawa wannan guje?
Muna tattauna abubuwa na alkhairi. Kin ga kaman shago da muka kama, bakin mu in sun zo a na zauna, office din mu na meeting ya zamu yi. Mu muka iya kokarin mu, muka ga abin da ya dace mu yi, muka biya kudin office da sauransu dan a gudu tare a cikin tare, saboda menene bai kamata baki su zo gurin mu ko kuma a zo wani meeting a jihar Plateau a ce na kasassu ne ba mu da inda zamu ajiye mutum, ko kuma a'a ba mu da inda zamu zo na ba office din mu.
Amma yanzu kun samu wani tallafi musamman a wannan kungiya ta, ko da daga ɗaiɗai kun jama'a ne ko kuma daga hukumomi?
To akwai dai kananan mutane dai da tsayin yawancin mutane da suka iya kokarin su akan wannan kungiya, amma gaskiya da yawa ba su yi kokari akan abun ba, an bar mu a baya sosai. Kuma wannan abu wani lokaci in mun kalla sai mu ga mu muke da lafiya za mu iya yin irin wayannan abubuwa, amma yawanci kuma da yake mun samu wannan jarabawan sai zamana kaman ba a lura da mu, an bar mu sakagaga. Za ki ga yawanci za ki ga mutane suna bara, in kika ga wani wanda yake barin ma kika kalle shi, shi ba wai na kasan bane, a'a na kasan shi a zuciya ne, ya riga ya kashe zuciyar shi sai zamana kashe sai bara. To amma mu da kika gan mu, mun tsaya kan kafan mu da taimakon Allah, mu baran ba ma so a yi, amma muka ce bara wa'incan din bara su ba, za mu ba su sana'a ne, mun koya musu aikin hannu ne. Akwai skill acquisition da ake yi, ba zai wuya ki ga an sa mutane masu challenges ga su nan suna wucewa muna tare da su a unguwa, zai wuya ki ga an sa su su koyi abin dan su tsaya da kafan su, su ma su taimaka ma wasu, ko kuma a'a su taimaka ma ƴaƴan su su biya musu kuɗin makaranta da sauransu. Ba a samun irin wannan tallafin, in kuma kin ga wani yayi to yayi ne dan ganin idan jama'a, dan a faɗi sunan shi kuma zai wuya ya cika. To kin ga akwai matsaloli sosai gaskiyar magana akan nakasa da muke fama da shi a Najeriya ko jihar Plateau zan ce miki.
To masu sauraro, nan zamu dakatar da da shirin na ƙasa a wannan mako. Sai a tarbe mu a makon gobe inda zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin Zainab Babaji da bakon mu Abdullahi Rocky Boy muke ce da ku sai anjima. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga ofishin mu na birnin Yamai ga Ridwan Muktar Abbas dauke da sharhin jaridan Ghana.
Da jaridar Daily Guide da mu so mu sharhi jaridin na yau kuma babban labarin ta shine shugaba Akufo-Addo ya sadu da majalisar dattawa tsauran kungiyoyin addinai game da cutar nan ta COVID-19. Jaridar ta ce shugaba Akufo-Addo ya sadu da mashahuran kungiyoyin nan da sun ka hada da majalisar dattawa game da haramcin da aka aza wasu bangarori na kasar nan da suka hada da Accra da Kumasi. To haramcin fita kenan shugaban a yayin wannan zama wanda ya kawo karshen tsawon lokaci da aka dauka ana jiran wannan saduwa game da dage wannan haramci na tsawon makonni uku a wasu yankuna na kasar. Ana sa ran shugaban ya sadu da majalisar ƴan Kirista da sauran kungiyoyin addinai a nan gaba cikin makon. Jaridar The Chronicle, Dr. Okoboy an rantsar da shi a matsayin mukaddashin ministan kiwon lafiya. Jaridar ta ce shugaban kasa Nanadu Danko Akufo-Addo ya rantsar da Dr. Bernard Okoboy zuwa office a matsayin mukaddashin ministan kiwon lafiya. Rantsawar ya biyu amincewa gabaki daya na majalisar dokoki ne a ranar Juma'a da ta shige akan nadin nasa a Jubilee House a ranar Litini. Shugaba Akufo-Addo ya gabatar da rantsuwar na shiga office na yin aminci da gaskiya da kuma tabbatar da sirri a cikin wannan buki. Mun leka jaridar Ghanaian Times wannan labarin ne jam'iyyar NDC ta yi suka ga shugaban kasa da dage haramcin hana fita. Jaridar ta ce jam'iyyar National Democratic Congress NDC ta yi sukan shugaba Nanadu Danko Akufo-Addo da dakatar da hukumar da dage haramcin fita da aka kakabawa babban jihar Accra da Kumasi yana mai sifar ta wannan lamari da cewar bai dace ba kuma bai da tishi na kimiyya. Wani jawabi da Sami Jamfi jami'in sadarwar jam'iyyar na ƙasa ya sa hannu a kai ya nuna cewar wannan ra'ayi na tattare da siyasa, sa'annan kuma yana nufatar samarwa hukumar zaɓe damar yin sabuwar rajista na zaɓe ne domin babban zaɓen shekarar nan. Sai jaridar Daily Graphic babban jaridar ƙasar Ghana kenan wacce ta ruwaito a kan labaranta COVID-19. Kotu ta ci mutum shida tarar kuɗi Ghana Cedi 89,400 saboda sun alarci wani bukin haihuwa. Jaridar ta ce a wani ƙaramin kotu a nan Accra an ci wasu mutane su shida tarar kuɗi Ghana Cedi 86,400 saboda sun halarci wani buki na ranar haihuwa ta shi wadda ya kauce wa ainihin dokar hana fita da kuma halartar tarurruka a yayin barkewar wannan cuta ta COVID-19 a nan ƙasar. Da wannan labari muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanallah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To masu sauraro, da sharhin jaridun na Ghana ne muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni naku Suleiman Muni Barma ke maku ban kwana daga ofishin mu na birnin Yamai. A huta lafiya.